Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Jama'a, kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Yau za mu karkata akalar shirin namu ne ga babban zaben Najeriya na shekarar 2023 da ke tafe. Wakilanmu sun jiyo mana ra'ayoyin 'yan Najeriya matasa akan muhimmancin yin zaɓe da kuma masu yin zaɓe a karon farko. Muna kuma tafe da rahoto akan sayan ƙuri'a. Sannan kuma masu sauraronmu za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Tare da ɓacin lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja, inda wakiliyarmu ta jiyo mana ra'ayoyin matasa akan muhimmancin kaɗa ƙuri'a.
Sunana Shamsuddin Abdullahi.
Shin zaɓe ma yana da mahimmanci a wajenka?
Tabbas duk wani mai hankali ai zaɓe yana da mahimmanci a gurin shi. Saboda ta dalilin zaɓe ne zaka zaɓi ƴancinka, ra'ayinka, da wanda kuma kaga ya dace ya cancanta ka zaɓe shi. Dan baka yi zaɓe ma ai kwata-kwata ma baka san ƴancin kanka ba. Tabbas zaɓe yana da mahimmanci a rayuwar mai hankali mai tunani.
Muhammad Kabir, mahimmancin zaɓe a wurina dan kare ƴancin kaina da ƴancin ƙasa gabaki ɗaya da kuma al'ummar da za ta zo nan baya.
Sunana Isa Muhammad.
Mahimmancin zaɓe a wurina shine a samar da shugabanni madagarta wanda za su samu ma al'umma canji, wanda za a samu sauki a cikin rayuwa nan kusa da kuma gaba baki ɗaya.
Sunana Iklima Adamu. Ai ni a yanzu ma ban san mahimmancin zaɓen da za a yi ba. Ba ma ni da candidate ɗin da nake so da zan zaɓa a sai president. Presidential election ɗin nan ma na bana ina ga babu ni.
Sunana Muhammad Usman Abdullahi. Ta zaɓe ake canza shugabanni wanda su kai yi wa mutane a san ransu, kuma ta zaɓe akan iya ƙara jaddada shugaba idan ya yi abin ƙwarai, kuma da zaɓe talaka suke samun dama ya samu canji ga rayuwarsa.
Sunana Injiniya Usman Rabi'u Bala. Lokacin da kake yi zaɓe da kanka, mutane suka fito kuma suka zaɓe inda ya kamata, shi ne ake da daman da za a yi zaɓe kuma a zaɓe irin mutanen da ya dace a zaɓe su shugabancin mutane, domin akwai su a ko'ina a kowace jam'iyya. Wannan lokaci da irin yanayi da muke ciki a wannan ƙasa lokaci ne da yake da cikakken mahimmanci akan kowane lokaci ma da ya kamata mutane su fito su yi zaɓe yadda ya kamata. Kuma lokaci yayi da zamu gane cewa duk inda mutanen kiki suke mu zaɓo su a kowace irin jam'iyya da take.
Sunana Fatima Tijjani Muhammad. Zaɓe dai abu ne mai kyau wanda shi ta hanyar shi ne mutane za su yi amfani da damar su da kawo canji ko kuma na zaɓar gwamnati wanda suke tunanin cewa ita ce za ta yi musu abin da suke so, suke ganin cewa ita ce gwamnati da ta dace da ta mulke su. Zaɓe yana da matukar muhimmanci a ƙasa saboda ta hanyar sa ne za a kawo canji da ake so na gwamnati, kuma ta hanyar shi ne 'yan ƙasa za su zaɓi wanda suke so. Yana daga cikin duty na duk wani ɗan ƙasa wanda shekarunsa ya kai da ya zaɓe da ya daure ya fito ya yi zaɓe ya jefa ƙuri'an shi, saboda wannan ƙuri'a kamar yadda ake cewa ita ce 'yancin shi, ita nan ne za a samu a yi zaɓe har a cimma buri da ake so akan gwamnati.
Sunana Zainab Shaibu Abdullahi. Zaɓe yana da muhimmanci sosai ga mutane su fita su zaɓi abin da suke so. Saboda yanda abubuwa suke tafiya yanzu, da katin zaɓensu ne kaɗai za su yi amfani domin karɓar wa kansu ‘yanci, musamman ma ga waɗanda suke ganin za su yi masu ayyuka da ya kamata.
Sunana Sa'ana Muka, ta zaɓe ne kake da damar ka san canja shugaba, ta zaɓe ne kake da damar ka zaɓi wanda kake so ya mallake ka, ta zaɓe ne kake amfani da ƙarfinka inda doka ta baka dama ka faɗi ra'ayinka ko kai suka, zaɓe ne yake da wani madogara da za ka yi ita kanta demokaradiyya.
Sunana Aisha Alizbai, wato zaɓe a wannan lokaci yana da matukar mahimmanci musamman ma ga talakan ƙasar nan, wanda burin shi a kodayaushe bai wuce ya samar da gwamnati mai tausayin shi ba kuma wacce za ta kawo mana ci gaba a cikin ƙasar nan. Idan muka duba za mu ga cewa mun samu koma baya a fannuka daban-daban na cikin ƙasar nan, to wannan lokaci ne da zai ba mu dama wajen ganin mun zaɓi abin da ya kamata, wanda muke ganin zai kawo mana ci gaba sosai a cikin ƙasar.
Sunana Abdullahi Abubakar. Zaɓe dai abu ne mai mahimmanci musamman a yanda al'amura suke tafiya a yanzu a duk duniya, ma ba Afirka ko Najeriya ba. Ta nan ne kaɗai za ka iya zaɓen waɗanda kake tunani kake ma kyakkyawan zato su shugabance ka domin hawa tudun mansiha. Mu duba da kyau, mu cire son zuciya, mu cire kabilanci, mu cire wannan nawa ne wannan ba nawa ba ne, duk lalacewa ba inda ba na kirki ba kuma inda ba na banza.
Na Sabi'u Husaini Katsina Kofar Dalo.
Menene mahimmancin zabe a gare ka?
Abin da ke cewa zabe shine ka wakilta wani wanda zai wakilce ka a abin da ya shafi rayuwa, ya dauke maka abin da ya shafi tsaro, lafiya, ilimi, mutunci, akalla a hannu kenan. Muhimmancin yin zabe ke to amma kusan in ma kai zabe ko baka yi ba, wayannan ababan biyar babu ko daya.
To shin a ƙasar zabe yana da muhimmanci?
A da yana da muhimmanci, a yanzu baya da muhimmanci. Idan ma abin da yake sa mutane su zabe abubuwa da dinnan ne, to sai zama yanzu kwata-kwata kowaye zai zo yana sanar cewa ba zai iya yi muku daya ba. To saboda haka da kaje kai zaben da ko ka kai dama suna yin selection ne, ba election ake ba a ƙasar. Babban matsalan ƙasar kenan. Idan ma kaje ka ɓata rayuwanka kamar yanda ake cewa sarkin musulmi ya faɗa cewa sun sa mutane sun yi azumi uku-uku, haso uku akan a zaɓi wanda ke jan ƙasar nan a yanzu. Amma yana hawan shi tukuicin da ya fara yi mana sai fara yi rufe mana boda. Duk wanda ya san ka tsina cikin gari ya san shaguna na dalilin rufe boda ɗin nan. Ban taɓa tunanin zan bar ka zama, gashi yanzu na dawo ne ina kawo.
To yanzu kai dai a takaice zaɓe bai da muhimmanci a wajen?
A zaɓe in my own view bai da muhimmanci a wannan situation inda ake.
Sunana Ahmad Muhammad.
Shin zaɓe yana da muhimmanci a wajen ka?
Eh, ta wani ɓangaren yana da muhimmanci.
To menene muhimmancin sa?
Mutum zai zaɓi shugaba adadi wanda yake so haka, shi ne mahimmanci a gare ni.
Rashin mahimmancin fa?
Rashin mahimmancin sa, to kin ga daga abubuwan da yake bai faruwa a nan Najeriya, amma da talakawa bakin komi ba kan nan. Tunda dutu abubuwan da talakawa suke wahalhalu, irin wahalhalun da muke sha kusan wata guda na maganan canjin kuɗaɗen nan hakan nan. To kin ga ta wannan bangaren zamu ce zabi bi da mahimmanci.
Al'umma ba ta iya tafiya sai da jagora?
Eh, to amma su wane ne jagororin? Misali, ai mun yi mun gani ko ba ka ba, tunda kin ga a farko irin wahalhalun da muka yi, mun yi amfani da dukiyoyinmu, mun yi amfani da ƙarfinmu, mun yi amfani da ilimin da muke da shi na ɓangaren addini, tunda muna ga hasauka na imu Buhari. To kun ga kuma yanda ta juya, kuma bai duba talakawa, bai duba shi abin da zuciyar shi ta raya mai da shi ke amfani da shi haka nan.
Da bautar zuciya da ba ta tsirarwa, ya zana tara abincin da ba ni cinyewa, ya zana gina gida wanda ba shi dorewa, ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa, ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa, ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa, ya zana ɗaura majanyin da za ya suncewa. Gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agincire kwana.
Jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Za mu koma jihar Kano tare da wakiliyarmu Baraka Bashir, inda ta jiyo mana ra'ayoyin matasa masu kada ƙuri'a a karon farko.
Suna na Suleiman Ibrahim Jibril. Wannan shine karo na farko da zan yi zabe. Zan yi zabe ba don komai ba, saboda mu samu ƴancin kanmu, saboda yanayi na rayuwa da wahalhalu da yawa na abubuwa, duk da sai a hankali to zamu zabi cancanta. Shine abin da yasa nake so na yi wannan zabe.
Kenan zaben yana da muhimmanci a gare ka?
Yana da muhimmanci sosai, saboda ni katin zabe na ma kulle shi nake, saboda kada a samu matsala. Saboda ina so na je na dangwala abinda ra'ayi na, kuma abinda nake so na alfahari da shi a koda yaushe.
Assalamu alaikum warahmatullah. Mai magana Abdullahi Idris Muhammad daga Kano. Wannan shine karan na farko da yin zabe, kuma wannan zaben na ganin yasa canjin factor da izini terminin rayuwar mu matasa. So da ka za mu iya yi wajen ganin mun zaɓi wanda muke ganin ya fi dacewa domin cigaban Najeriya da yardar Allah.
Yauwa, sunana Abdulmalik. Dalilin da ya sa zan yi wannan zaɓi shi ne don kare mutuncin ƙasata, saboda wancan karan a baya an yi zaɓe ni ban samu na yi ba. Bayan nan kuma ina son wannan karan in tsaya in jajirce in yi zaɓe, saboda in zaɓo abin da yake abu mai muhimmanci a cikin waɗanda suke ƴan takarkarmu. Saboda waɗancan waɗanda muke tare da su yanzu ba abin da suke mana, ba mu ji wani fitin ɗin komi a tattare da su ba.
To wannan zaben yana da muhimmanci kenan a gare
ka? Yana da muhimmanci sosai. Ma ku wannan ai sai na tsaya, idan kwana ake yi a gurin sai na kwana na tsaya na dangwala ƙuri'ata sannan zan bar gurin. Kuma sannan bayan ma haka, idan an ce a bi ka, ni ma zan iya tafiya in bi ka har inda ake yi.
A inda ake kewa ainihin. Me yasa yake da muhimmanci a gare ka?
Abin da yasa yake da muhimmanci a guri na, saboda in samu ƴancin kaina. Don yanzu kamar bayi muke a Najeriya. Shugabanni ne suke juya mu, sai abin da suka ga dama suke yi mana. Ba ma wani jin daɗin wannan mulkin kwata-kwata. Ba ma jin daɗin shi kwata-kwata. Abinci yana zazzarar ka. Kana rasa abin da za ka yi a rayuwarka na ɓangaren kai saving life ɗin ƴaƴanka da kanka. Kana kasa komi a kai. Kuma shugabanni suna kallon ka, basu taimake ka ba, basu baka wani empowerment ba, basu yi ma komi ba, kullum sai wahala da take karuwa. Dan haka wannan zabe yana da muhimmanci a gurina sosai, ni a gurina.
Assalamu alaikum salam. Gaskiya wannan shine karo na farko da zan yi zabe. To gaskiya dai kuma na jin alfaharin cewa na samu dama zan ba da gudunmawa wajen cigaban ƙasata. Wajen zaɓar shugaba, kuma ina kyautata zaton insha Allah zan zaɓi wanda nake da yaƙini ko nake kyautata masa zato, kuma ina fatan hakan ya samar da canji.
Lasti da aka yi wancan zaɓen HB na bai kai na yi voters card ba, su yi wannan karan yanzu na yi voters card. But kuma issue din shi ne na yi apply zan yi aikin zaɓe ne, so in dai zan yi aiki kinga kenan ba zan samu gaskiya na yi je na yi voting for wanda nake so ba.
Da bautar zuciya da ba ta tsirarwa, ya zana tara abincin da ba ni cinyewa, ya zana gina gida wanda ba shi dorewa, ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa, ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa.
A makon da ya gabata ne kungiyar dattawan Arewa ta yi tsokaci a kan yanayi da 'yan siyasa ke jawo hankalin masu kada ƙuri'a su yi katin zabensu, zaben da za a gudanar a watan nan na Fabrairu. Wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada wannan rahoton.
Hakan na zuwa ne bayan sanarwar hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya, INEC, da ke cewa wasu 'yan siyasa a kasar na siyan katin zabe na dindindin daga hannun 'yan ƙasa a kuɗin da bai taka karaya karya ba. Tani aka kama wasu mutane biyu tare da yanke musu hukunci bisa laifin mallakan katin zabe ba bisa ka'ida ba a jihohin Sokoto da Kano, lamarin da kungiyar dattawan yankin Arewa suka ce hatsari ne babba ga yankinsu da ke fama da yawan matsaloli, ga kuma yawan al'umma waɗanda suka yi rajistan yin zabe. Dr. Hakim Baba Ahmad shi ne mai magana da yawun kungiyar.
Abinda muka fahimta daga ciki, wato wani dabara ce da ake fitowa da shi na rage karfin masu zabe. Mu dama a nan Arewa abin mu fi damu, kaga talauci abin mana kanta. sannan abin ya fi watsuwa arewa, shi yasa muka koka muka ce ma jama'a to ga wani gubon yaki kuma ya fito. Bayan mun yi yaki, jama'an mu su yi hakuri su je su kaɗi rijistar nan su karɓi kati. Yanzu kuma an fito da wani dabara na kwaci kati daga hannu, so wannan mu abin damuwa ne a wurin mu. In ma menene niyyar su dai mun san ko ma menene ba alheri bane, wanda duk yazo ce zai karɓi katin ka ya baka 1,000 ko 2,000 ya bace kenan, kai baka tambaya ba, ka ce ka yarda da shi ko kin yarda da shi, to abin cika.
Sai dai masana na ganin wannan wani salo ne daga wasu jam'iyyu da ke ganin ba za su kai labari ba, hakan yasa suke kokarin rage yawan jama'a da ya kamata su fito kada ƙuri'a a ranar zabe ta hanyar amfani da talauci da jahilci da ke tura miliyoyin jama'a sayar da ƴancin su, kamar yadda mai sharhi kan al'amuran siyasa a Najeriya Kabiru Dakata ya bayyana.
Su ɗan siyasar da suke siyan katin nan suna amfani da wannan talauci da aka kakaba wa mutane, suna siyan katin nan su domin su rage karfin jam'iyyu wanda suke ganin cewa al'umma na tare da su. Duk wanda dama ya je sai da katin zabe ai ya sai da ƴancin shi ne, saboda haka yayi kuka da kanshi kada ya kuka da kowa.
Fitaccen ɗan siyasa a Najeriya Honorable Sa'idu Kabiru Gombe ya kalubalanci ƴan kasar da su tabbatar da cewa suna karkashin ikon katin zaben su da suka mallaka.
Duk jam'iyyar da ta sa kuɗi ta sai ƙuri'a ta wani mutum, to dama ba ta shirya abun arziki ba. Idan jam'iyyar ta shirya abun arziki kuma ta tsaye da ƴan takara waɗanda suka cancanta, to ba sa buƙatar sai sun sai ƙuri'a sannan a zabe. Ina kira ga ƴan ƙasa, duk wanda ya san cewa ya mallaki katin zabe, to ya tabbatar da katin zaben shi yana karkashin ikon shi. Idan ka mika katin zaben ka karkashin ikon wani, to haka kuma za a tafi da kai wurin gudanar da mulki, za ka ci gaba da zama kamar bawan da ake bautarwa.
Koda yake dai hukumar INEC ta jaddada bayaninta na cewa siyan katin zabe da wasu ƴan siyasa ke yi ba zai amfane su da komai ba, saboda sabuwar na'urar fasahar Vivas da za a yi amfani da ita a zaben ba za ta tantance duk wani wanda ba dauki bayaninsa ba tun farko. A cewar Zainab Aminu Abubakar, jami'a a sashen yada labarai a hukumar ta INEC,
idan ɗan siyasa sai katin zaben da ba nashi ba, ba zai mishi amfani ba, kawai bata kuɗin sa yake yi. Saboda yanzu muna amfani ne da wannan na'ura na Vivas by Model Voter Accreditation System, dole mutum zai zo rumfar zabe da kati, kuma kati sai naka kafin na'urar ta tantance ka ko ta amfani da ɗan yatsanka ko kuma fuskanka. To me ɗan siyasa zai yi da katin da ya saya wanda ba nashi ba, bayan ya san ba amfani za ta mishi ranar zabe ba? Sai kuma kira ga su mutanen da suke sai da wannan katin nasu akan wannan kalilan kuɗin, kenan ka sai da ƴancin ka na kai korafi idan gwamnati ta gaza, ka sai da ƴancin ka na ɗan ƙasa wanda ƙasa ta baka dama kai katin zabe kuma kai zabe ka zabi shugabanka, ka sai da shi akan kuɗi kalila.
Hukumar INEC dai ta dau alwashin ganin an hukunta duk wanda aka kama da laifin saye ko sayar da katin zabe, tana mai gargadin ƴan siyasa da jam'iyyun siyasa kan cewa ba za a lamunci duk wani abu da ya saba wa doka ba.
So madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6-5-5. To madalla masu sauraron mu, da fatan dai kuna jin daɗin shirin. Mun sami kiran mu na farko, da wa muke magana?
Bashir Tela ne daga nan Lafiyan Bare-bare a jihar Nasarawa.
To Malam Bashir Tela, yau dai shirin namu ya karkata akan babban zaben da ke tafe. Wani irin shawara zaka ba matasa a ranar zabe?
Ya ji alhamdulillah, to lokaci da ya karato kuma muna fatan ai wannan zabe lafiya a gama lafiya. Sannan kuma ƴan ƙasa don Allah ya haƙuri, duna abin nan sun zai tada hankali a guje shi, saboda zama lafiya cikin sarki. A duk lokacin da an yi zabe kowa rugumi kaddara an zauna lafiya, to sai a samu ci gaba. Da magana dai Bashir Tela ne daga Lafiyan Bare-bare, tashi lafiya.
To mun gode Bashir Tela. Kiran mu na gaba, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ina
da umma Malam Ali a dukkan nuta cikin jahohin Nijar.
To muna jinka, ka dai daga babban zaben Najeriya ya karatu.
Bisa ga wannan harkar zabe na Najeriya za a sha. Akwai sauran 'yan Najeriya daga nan wai ba su san mahaifansu da zabe ba. Zabe ko sha da mahimmanci. Ka zabe ɗan jam'iyyar ka wanda ka ga zai maka saka aiki, wanda ka gan shi zata za ka ɗaukawa. Da ko ɗan suna cewa su sai da waye ƙuri'a. Sai da ƙuri'a wannan ba ka sai da 'yancinka. kina kuri'arka yankinka wanda ka zaba shugaban ka shine zai maka aiki da kasa na fara mu da America umma mala ali daga dogon shi a cikin yawon Niger
to mun gode da wannan kira naka da wa muke magana muna jinka da wa muke magana
kuna magana da Alhaji Babaji ne Gwanjojin Plateau Kandahar
muna jinka Alhaji Babaji wani shawara zaka ba matasa ranar zabe
shawara da zan ba ni a game da wannan zabe su masu cewa musulunci musulun ragowar pagan ne mutane in aka ba su kudi sai su juya mana kokolo muna cikin shan wahala ba wannan izo ya taimaka mana anan Plateau wahalar da muka sha ka duba sai an rufa sun sace kudin mu kaf sun zo suna fadan maganganun da ba kamata kun za su bar mu mai zabe mu zabi na gari su bisi hakuri su bar mu
to mun gode da wannan kira naka daga jihar Kaduna da wa muke magana
to Hajiya barka da aiki barka da
barka dai yau dai muna tattaunawa ne akan zaben da za a yi dake tafe a Najeriya babban zabe kuma wace irin shawara ce zaka ba matasa da kuma mata
to masha Allah to sunana dai Murtala ina kiranku daga garin Rigasa a Kano a tarayyar Najeriya kuma PRO na masu buga waya a wannan sashin kumbiya biyo Hausa na a nan Najeriya to shawaran da muke ba matasa a fita a zabe a cikin lumana kuma kowa ya zabe abin da yake so kuma waɗanda wannan karan za su fara zabe idan suka je suka kada ƙuri'a kan su yadda su tsaya waɗanda suke tsaya gefen akwatuna suna surute su je gida sannan Hajiya mata abun ya bamu mamaki har yanzu akwai jami'in da muna ko suna da kuɗi a hannunsu ko shekaran jiya sai da na je wani gida muka je muna bincike an zo an samu mata an ce musu kawo katin zaɓensu an musu alƙawarin 10,000 da keken ɗinki a ƙarshe dai ma ba ba su 10,000 ba ko kwandala haka nan aka ba su suna tsinuwa muna ƙara kira ga iyayenmu mata su tsaya sun fi mu fitowa kaɗa ƙuri'a su tsaya su zaɓi canji don abin da suke so don sun ga halin da ake ciki kuma Allah ya ba mu shugabanni na ƙuri'a tashi lafiya.
To mun gode Murtala daga jihar Zamfara da wa muke magana.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam da wa muke magana.
Ina magana da Alma ya Obaka aikin yaro karon wuri da Zamfara.
Muna jinka.
Ana kyautar ne daga nan koko jihar Kebbi State.
Muna jinka Malam Arma Ya'u yau dai muna magana ne akan babban zaben Najeriya da ke tafe me zaka kara akai wace shawara ce zaka ba wa ƴan Najeriya musamman ma matasa da mata.
To anan ina kira ga matasa abokanin mu ya kamata mu yi abin da ke yiwuwa wannan zaben nan domin da za ga suna ta'addanci suna karawa. To anan na kira ga Allah su to su yi zaɓe cikin tsaraki. Sannan kuma ina kira da su da su jami'an zaɓe. Allah ya garin gaskiya kuma ka sun sha zaɓe lahiya lau su ga hannun zaɓa amma ƙarshe a ƙarshe a ba wasu. Sun ga gaskiya karin ba yi bane. Kuna kira da su Allah su don Allah duk abin da su zaka da sun da zaɓa ya zan sun haɗe kira a lokacin da ta lafiya daga Alama ya Obaka aikin yaro ko wani murjana Zamfara ina godiya.
To mun gode da wannan kira da wa muke magana.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Hello.
Hello, muna jinka.
Kuna magana da abokan abokan na gonzo ga gudu ga wa'azi.
Muna jinka.
Shawarar da nake ce an ba su ga talakawa ƴan Najeriya mu tsaya mu zaɓi shugaba ingantacce mai kulawa da matsalolin mu. Sannan na biyu ina jin masu siyasa da ƴan kungiyoyi suna ta maganganu amma ya kamata yi muna mahita game da matsalar tsaro a kan shi a kan watan rataya. Sun tafi da wasu jihohi inda ya zan kila gwamnati PDP ne shugaban kasa APC ne in an samu matsalar tsaro masu ra'ayin gwamnati su ce lahin shugaban kasa ne masu ra'ayin shugaban kasa su ce lahin gwamnati ne. To gaskiya irin wannan tabargaza da an kai sai kasan nan ya kamata a san shi haƙƙin tsaro a kan wayan rataya. Ba fatan muke a samu matsala ba amma an samu matsala mai haƙƙin nan a san shi ne ke da laifi. Sai ƴan Najeriya ba karkatar da su ana siyasa da rayuwar jama'a na talaka jama'a. Ko ina gyaran ra'ayi ne wannan bai dace ba.
To mun gode da wannan kira naka daga jihar Kaduna da wa muke magana.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Hajiya barka dai ma barka da aiki.
Yawwa barka dai da wa muke magana.
Ishi a ofishin Najeriya daga karamin kuma soba a jihar Kaduna Najeriya.
Muna jinka Isiya.
Alhamdulillah gaskiya na jin wani Allah ya saka da alkhairi. Kuma yau da kuka bamu lokaci mai dayawa gaskiya muna jingina muku.
muna jin ga wasu shawara za ta ba matasa
hankalin al'umman Najeriya. Ya kamata a biya sai daka misali ka biya ka kalli dan takarar da zaka zaba, kuma mutum ya biya ya kalli dan takarar kare kalli jam'iyya. To alhamdulillah, ubangiji Allah ya sa ku tafi lafiya, Allah gode.
To mun gode Isiya dan kishin Najeriya da wannan kira naka. Sai kuma kiranmu na gaba da wa muke magana.
Sunana Ayuba Garba Imam daga karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
Muna jin ka.
To alhamdulillah, lallai muna kira wa matasa musamman wanda za su fara zabe bana su kula su lura su zabe wanda ya kamata su zaba, tunda hukumar zabe ma ta ce matasa daga shekara 18 zuwa shekara 35 su ne suka fi yawan katin zabe a Najeriya. To kin ga ya kamata su lura su tabbatar su zabe mutum nagari wanda zai inganta rayuwarsu akan ilimi da lafiya da kuma sana'o'i. Idan suka ga haka, lallai za a samu cigaba a kasan nan. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, katin madaki a jihar Bauchi.
To mun gode da wannan kira naka. Masu sauraron mu, da fatan dai kuna jin daɗin shirin yau Fa Kofa a buɗe take. Muna so ku kira ku tofa albarkacin bakin ku. Mun samu wani kira daga Bauchi, da wa muke magana?
Kuna magana da Muhammad Awad Babur Yeri, shugaban hukumar Toro cikin jihar Bauchi, Najeriya. Muna kira ga matasa a zaben nan zani lafiya ban da fada, kuma kada su shaki zaben kare a gurin da kare da fatan rago su zabe shi. Kudin kowa da kowa a zaben nan lafiya ta yi lafiya. Kuma mun gode muku da yawai.
To mun gode da wannan kira naka. Daga Maiduguri, da wa muke magana?
Assalamu alaikum, Abdulhamid Maimai.
Muna jin ka, Abdulhamid Maimai.
Yawa, to wannan zabe Allah ya sa a yi shi lafiya a gama lafiya. Kuma ina kiran matasa da Allah kowa ya tashi ya jefa ƙuri'a, ya samu zarafin komawa gida ya je ya jira ya ga inda sakamako zai tabbata.
To mun gode da wannan kira naka. Daga Jigawa, da wa muke magana?
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Ahmed Muhammad Bulangu daga karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa, Najeriya.
Muna jin ka.
Alhamdulillah, wannan maulidi kusan a ce fadakarwa kuke mai muhimmanci. Kiran da zan yi da ƴan uwana matasa, idan an je gurin zabe a tsaya a nudu, a san kar a zo a yi tada hankalin nan, domin tada hankali baya bada a zama lafiya. Fatan Allah isa a yi zaɓen nan lafiya, a yi a gama lafiya. Wanda Allah ya ba wa sa'a ya musamman ya samu nasara, kuma insha Allahu mu dori mu bihi, domin Najeriya ake wa, kuma Najeriyar kasar mu ce babu wani wanda zai zo mana kawo mana zaman lafiya. Matuƙar mu bamu nemi zaman lafiya ba. Fatan mu Allah isa a yi a gama lafiya. Daga Alhaji Ahmad kafin da kofar garin Bulangu ta kafin Hausa lokacin gamban jihar Jigawa, Najeriya.
Mun gode da wannan kira naka. Sai kiranmu na gaba, daga Yobe, da wa muke magana?
Hajiya, kina tare da Adam Kunu Dantewa, karamar hukumar Tarmowa jihar Bauchi.
Muna jin ka, me za ka ce a kan maudu'in namu na yau? Muna magana ne a kan babban zaben da za a gudanar ranar Asabar.
Ya hakika zan yi kira ga matasa ƴan uwana su to kurku da farkotan sakamakon wa'adin da suke sa a kasan nan a hadirin su. Saboda shugabanni gaskiya ba sa mana halin da yawa nan karamar kuma Tarmowa, muna da matsaloli da yawa. Ga ba ruwa, ba asibiti, ba cigaba. Kwantanmu duka sun wace. Ina kira ga shugabanni da mutanenmu talakawa su yi amfani da ƙuri'ar nan da hasuwa da a ba mu hoto ɗankinmu.
To mun gode da wannan kira naka. Masu sauraron mu, za mu ɗauki kiranmu na ƙarshe, da wa muke magana?
Wa
alaikum salam, da wa muke magana?
Na magana da namijin mu daga Maiduguri.
To muna jin ka a gurguje, me za ka ce?
A wanda zan ce karɓan 20,000 ka ba da katin zaɓen ka ba shi ne alhera wajen mu ba. Kowa mu duba wanda ya cancanta mu zaɓe shi, shi ne mafi ɗaukar kuma sa'a mu ɗan mu.
To mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu, kuma da haka muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta bada umarni, wato Julie Leather Special, da ma injiniyan mu na yau da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Benci ajunanmu mu hada kai mu daina fada na addini ko na siyasa a Najeriya kasa daya uwa daya uba daya.